Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Litini 31 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labarai.
Dakarun kuldawa masu samun goyon bayan Amurka sun sanarar jiya Lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin Siriya. A jiya Lahadi, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗawa takwaran aikinsa na Iran Ibrahim Raisi cewa har yanzu za a iya cimma yarjejeniya ta ɗage takunkumin da aka ƙaƙaba wa Iran. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira jiya Lahadi ga shugabannin Taliban a Afghanistan da su saki wani injiniyan Amurka wanda aka sace tun shekaru biyu da suka wuce.
To, kani labarin kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa ko bayan kashe farar hula 8 da sojoji 4 da 'yan bindiga suka yi a jihar Neja.
A tun gamba ko an kwashi mutane sun kusan 100.
A jihar Kaduna kuma an kashe mutane 11, sannan wasu sun biya don a kyale su, amma wani mai tsokaci ya ce akwai mafita.
Da a ce shugaban kasa zai bi shawara, wannan projected budget na 2023 wallahi duk wasu ayyuka a bar su a kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda.
Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma, za a ji cewa 'yan Boko Haram sun zafafa kai hare-hare a yankin Difa. Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirinmu na Ciki da Gaskiya, wanda Sarfilo Hashin Gumel ke gabatarwa. Kafin nan, ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Dakarun Kurdawa masu samun goyon bayan Amurka sun sanar a jiya Lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin Siriya, kwanaki bayan da suka karɓe wurin daga mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS. Dakarun na SDF da ke ƙarƙashin jagorancin Kurdawan Siriya sun ce sun kawo ƙarshen abin da suka kira matakan soji na kakkaɗe gyauran 'yan tawaye a gidan yarin Al-Sina'a da ke garin Al-Hasaka, bayan da suka gama da rukunin ƙarshe na mayakan ƙungiyar ta'addancin ISIS da ke wurin. Sanarwar ta jiya Lahadi ta zo ne bayan kwanaki 4 da kungiyar ta SDF ta kwace ikon gidan yarin, biyo bayan fito na mako guda da mayakan na ISIS waɗanda suka kai hari gidan yari a wani yunkuri na sakin dubban fursunoni da ake rike da su. A jiya Lahadi, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa takwaran aikinsa na Iran Ibrahim Raisi cewa har yanzu za a iya cimma yarjejeniyar ta ɗage takunkumi da aka ƙaƙaba wa Iran a madadin tsayar da ayyukan nukiliya, amma ya kamata a hanzarta tattaunawa, a cewar ofishin Macron ɗin. Faransa, Jamus da Birtaniya da ake wa lakabi da E3 da kuma Amurka suna ƙoƙarin ganin sun ceto yarjejeniyar 2015 ta Vienna da aka yi da Iran, amma kuma jami'an diflomasiyyar ƙasashen yamma sun ce an shiga zagaye na 8 na zaman shawarwari tun 27 ga watan Disamba, wanda yake tafiyar hawainiya. Iran ta ki amincewa da dukkan wani wa'adi da gaggan ƙasashen yamman suka ƙaƙaba. Shugaban jamhuriyar ta Iran ya ƙara jaddada amannar da ya yi cewa akwai yiwuwar samun mafita ta hanyar diflomasiyya, kuma hakan yana da mahimmanci. Yana mai nana ta cewa dukkan wata yarjejeniya za ta buƙaci bayani dalla-dalla da kuma nuna da gaske ake yi daga dukkan ɓangarorin. Kamar yadda fadar Elsie ta Faransa ta faɗa cikin wata sanarwa bayan tattaunawa ta wayar tarho shekaran jiya Asabar da shugaba Raisi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira jiya Lahadi ga shugabannin Taliban a Afghanistan da su saki wani injiniyan Amurka wanda aka sace tun shekaru biyu da suka wuce. Kuma an yi amanna cewa shi ne ba Amurka na ƙarshe da har yanzu 'yan Taliban suka yi garkuwa da shi. Mark Freerich, tsohon sojan ruwan Amurka ne mai shekaru 59 daga Lombard, jihar Illinois, kuma ya shafe shekaru 10 yana aikin raya ƙasa a Afghanistan. An sace shi ne wata guda kafin cimma yarjejeniyar janye sojojin Amurka a watan Fabrairun shekarar 2020, inda aka mayar da shi ga hannun kungiyar Haqqani, wani bangaren Taliban hatsabibai waɗanda aka zarga da kaddamar da kazaman hare-hare a yakin da aka yi a ƙasar. A yau Litinin tsohon soja Farage ya cika shekaru biyu ana garkuwa da shi. Ba za a lamince yin barazana ga tsaron lafiyar Amurkawa ko wani farar hula da bai ji bai gani ba, kuma yin garkuwa da mutane zalunci ne kuma aiki ne na matsorata a lafazin Biden cikin wata sanarwa da aka bayar.
To an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan ta'adda suka kashe mutane 8 da sojoji 4 a wasu hare-hare a ƙananan hukumomin Rafi da Shiroro duk a jihar Niger, Najeriya. Wani ganau daga ƙaramar hukumar Shiroro mai suna Malam Jibril Irana ya ci gaba da gaya wa Mustapha Nasir Batsari cewa
gungun barayi mashina sun kai 150 sun fado magaladima kogo, wanda goyo uku suna ta halbi kan mai uwa da wabi, sun faffasa shagunan mutane, sannan inda waɗannan jami'an tsaro da aka kawo daga wuraren Adama masu taimaka wannan su sun je sun kona musu mota biyu, sun kona inda suke zama.
Kamar an kashe mutane a wurin?
Eh, an kashe mutane kwarai, amma mun san su ma haka sosai.
Shi ma dai tsohon shugaban karamar hukumar Shiroron ASP Yarima Abdul Abdullahi ga abin da yake cewa
wayanda suke wurin ba kiran su an sa kai masu bakin kaya da yan banga duka sun hadu, kuma an samu kisa sakali mutane 7 zuwa 8 a yanzu nan, wayanda sun jikata ma ba san iyakan su ba, saboda mutane har yanzu suna cikin jeji ba su samu fitowa ba.
Su mutanen gari ne aka kashe mutum 7 din ko 8?
A karamar hukumar Rafi ma yan ta'addan dajin sun yi awan gaba da gwamman mutane a kwanaki biyu da suka gabata a garin Tungan Bako, inji wannan mazaunin yankin da ya buƙaci a saka ya sunansa.
Don a Tungan Bako an kwashi mutane sun kusan 100.
A yanzu haka?
Sannan yau a Tagina an zo an aiko kuma an ɗauki wata mata.
Haka zalika bayanai daga ƙaramar hukumar Mariga na nuna cewa sojojin Najeriya guda 4 sun rasa rayukansu a wata arangama da suka yi da 'yan ta'addan dajin. Hukumomi a jihar Niger dai sun tabbatar da aukuwar waɗannan hare-hare, kuma sun ce suna ɗaukar matakai, inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmed Ibrahim Matane.
Sun shigo garin Galkogo kusan 500, kuma sun yi faɗa tsakanin su da jama'an da muke da su, amma saboda yawan su ya sa kusan sun samu wasu gidaje sun kona kuma sun kashe mutane.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Niger akan waɗannan hare-hare. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Babban sakataren kungiyar kawancen tsaro ta NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a jiya Lahadi cewa kungiyar kawancen sojin ta kasashen yamma ba ta da niyyar tura sojoji a Ukraine, inda Russia ta mamaye kasar ta tsohuwar tarayyar Soviet, amma kuma Moscow ta faɗa cewa tana son ƙarin bayani akan takamaiman matakin tsaron da NATO take shirin ɗauka a gabashin Turai. Ba mu da shirin tura sojojin yakin NATO zuwa Ukraine, muna mayar da hankali ne akan ba da tallafi. Kamar yadda Stoltenberg ya shaida wa BBC, babu bambanci a tsakanin zama mamba na NATO da kuma kasancewa wani babban ginshiki kuma abokin hulɗa irin Ukraine, inji sakataren kungiyar. Yanzu haka dai NATO ta karfafa adadin sojojinta a cikin kasashen kungiyar masu makwabtaka da Russia, saboda fargabar da ake cewa kila ba makawa Russia za ta mamaye Ukraine, duba da yadda ta girke dakaru 100,000 da makamai a bakin iyakar Ukraine ta gabashi. Dubun dubatar masu zanga-zanga jiya sun bi kan titunan Khartoum, babban birnin kasar Sudan, da wasu biranen kasar a jerin gwanan baya-bayan nan da suka shafe watanni suna yi a zanga-zangar yin tur da juyin mulki da sojoji suka yi cikin watan Oktoba, wanda ya jefa kasar cikin rudani. An kashe akalla mutum daya lokacin da jami'an tsaro suka yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zangar, a cewar wata ƙungiyar kiwon lafiya. Masu zanga-zangar galibi matasa ne maza da mata, sun bi kan titunan Khartoum da na sauran birane, suna masu jaddada kawo ƙarshen ƙwacen mulki da sojoji suka yi. Sun yi kira da a samar da cikakkiyar gwamnatin farar hula wanda za ta jagoranci ƙasar ga demokuraɗiyya da ta cije a yanzu. Wannan juyin mulkin ne ya kassara shirin Sudan na mulkin demokuraɗiyya bayan da aka shafe shekaru 30 ana mulkin danniya ƙarƙashin shugaba Umar al-Bashir, da hakan ya sa ƙasashen duniya suka mayar da Sudan saniyar ware. Wannan ƙasa ta Afirka ta kasance bisa hanyar demokuraɗiyya mai tangal-tangal tun bayan wani gagarumin bore da aka yi, wanda hakan ya tilasta sojoji suka kawar da al-Bashir da gwamnatinsa mai da'awar kishin musulunci a cikin watan Afrilun shekarar 2019.
Tuwa gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda 'yan ta'adda suka kashe mutane 11 a jihar Kaduna, suka kuma tilasta wasu biyan miliyoyin nairori don a shafa musu lafiya. Isa Lawan Ikara gare ka.
Garuruwan da 'yan bindigan suka saka wa wannan haraji a yankin na birnin Gwarin jihar Kaduna dai sun hada da unguwar Fali, unguwar Makera, unguwar Badewa, unguwar Danfulani, Sadauki da sauran garuruwan, kamar da yadda ɗaya daga cikin al'ummar yankin ya shaida wa manema labaru.
Abinda aka ba su miliyan 3,700,000, kamar ita gundumin, muna karkashin gundumin Fari ne, to idan aka tara gaba ɗaya ita gundumin Farin nan abinda aka suka ce ta bar miliyan 30, to shine aka kaka gundumomi suka hada wa'annan kudin, inda mun san akwai inda za mu yi a kai mana wani dauki, wallahi ba za mu yi hakan ba, amma a ganin dole ta kama, idan fa muka saki ban ba da kudin nan ba za su iya mana barazana da rayukan mu, su zo su halaka mu, su kwashi iyalan mu kamar yanda suka yi a wannan gidan bukin.
Kafin tattara wadannan miliyoyin kudi da damka wa 'yan bindigan, dai al'umar yankin birnin Gwari sun ce sun ba da wasu miliyoyin kudaden ga 'yan bindiga domin samun damar killace amfanin da suka noma a gona. Kuma ɗaya daga cikin al'ummar yankin ya ce biyan kuɗin ma ba lallai ne a samu tsirar da ake nema ba.
Cikin magana ba su da wata magana tsayayya, kamar wajen bugai mun ji sun ce sun wannan sasancin, ashe su ma daga bayan wannan sasancin kawai sai gashi sun sake dawowa bugai din. Maganan nan da nake da kai, sai da aka gansu a gunduman Adabu sun fito har sun harba wani direban mota.
Duk kokarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan da ya ci tura, saboda ya turo mun sakon cewa yana wurin wani taro na tsaro. Sai dai kuma ɗaya daga cikin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum, barista Elzubar Abubakar, ya ce wannan lamari yana da matukar hatsari a tattalin arzikin al'umma da ma ƙasa baki ɗaya.
Da farko a Sokoto ake yi, gashi yanzu ya zo birnin Gwari. A ya nuna kenan cewar za mu wayi gari in ba wani ikon Allah ba. Ya kasance mutanenmu na karkara ba su da matsuguni, ba su da abin yi, ba su da komai hannunsu. Wannan tattalin arziki na ƙauyuka da karkara an riga an karya shi. To mafita da a ce shugaban ƙasa zai bi shawara, wannan projected budget na 2023, wallahi duk wasu ayyuka a bar su, a kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda.
Yankin birnin Gwari mai kewaye da dazuzzuka dai na kan gaba-gaba wajen garuruwan da ke fama da hararen 'yan bindiga a jihar Kaduna, kamar dai yadda yankin zangon Katab ke fama da irin wannan harare a yankin kudancin jihar Kaduna. Domin ko a jiya Lahadi ma sai da gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da kashe wasu mutane 11 da ta ce 'yan bindigan sun yi a yankin na zangon Katab a kudancin jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa, idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa 'yan Boko Haram na tafka ta'asa a yankin Difa tun bayan janyewar ruwan kogin Komadugu, wanda kafin nan ke bayar da kariya ga jama'ar yankin. Daga Difa ga Abubakar Isa da cikakken rahoton.
Harin baya-bayan nan dai da 'yan kungiyar Boko Haram suka kai a yanki na Difa shine na sojojin Shetima Uwango cikin gundumar Shetimari a kilometa 25 da Difa. Motoci kimanin 7 ne suka kai wannan harin. To sai a wata sanarwa ta ma'aikatan ministan tsaron Niger ta bayyana cewa dakarun gwamnati sun samu galaba a gaban 'yan kungiya ta Boko Haram. Harin fa na da nasaba da janyewa ruwan Komadugu kamar yadda Maram Mamadu daya daga cikin masu fashin bakin al'amurra na yau da kullum yayi karin bayani.
Kuku ajiya da asuba an kawo hari garin Shetimari ga sojawa inda suke zamne, amma alhamdulillah ba su samu galaba ba. Wannan abubuwan suna zuwa ne bayan janye ruwan Komadugu. A yawanci duka in ruwan nan yazo ya shiga ya zama shimge, abubuwa da yawa suna rigewa kamar hare-hare ko doke-doke.
Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da basu so ambaci sunayensu ba su mini karin bayani.
Daga can wani Boko Haram ne suke tare mu, daga jeji-jeji ne mun yi mu kwantar, sun je sun dauka yara mu
suka hana mu zama, dan shi yasa ne muka tashi muka yi gudun hijira muka zauna.
A yanzu haka wannan al'amuran ya dauki hankulan hukumomi na Difa. Ga abin da magajin garin Boso Laula Hassan Kacalla ke cewa game da wannan al'amarin.
Mutanen Boso wannan cikin garirukan da muke da wajen 200 da wani bana duka basa cikin kasacin su. Yau da gobe ana doke-doke, basu a barci, suna fitar daji suna kwana, suna haka-haka kenan, gwamma dai su zo Difa. Gabin nan yanzu shi gwamnati kasan Boso wannan akalla akwai mutum 1000.
Janyewar ruwan Komadugu wanda yake da iyaka da Najeriya kusan kilometa 150 ya zama babban barazana na tashin hankali ga al'umman yankin Difa. Na yi kokari ta jin bakin gwamnan jihar Difa kan wannan al'amarin, sai dai hakan bata samu ba har na ida hada wannan rahoton. Abubakar Isa, Difa a Niger, sashin Hausa na muryar Amerika.
A gaida Abubakar, idan an bi mu a shirinmu na hantsi kuma za a ji abin da shi kuma wannan yayi aka damke shi.
Abin da na yi aka kama ni, na samu abokina suka ce mu je mu kashe Lawan Emmanuel. Daga baya makumi ya shaida su ba mu 200,000 mu kashe Lawan Emmanuel. Shi ne na je na gaya ma Babuga, Babuga ya ce min kudin nan ya yi kaɗan.
To Allah shi kiyaye. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin Ciki da Gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su. A yau za mu fara duba batun zargin kisan gilla da 'yan banga suka yi wa sarki da wasu Fulani a ƙauyen Adogon Malam a jihar Niger. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Alhaji Kunel.
Suka jawo alai tarihu. Yana ce musu me muka yi muku, me muka yi muku, sai ɗaya ɗan banga ya sa gora ya fuge ya faɗi, ɗaya ɗan banga kuma ya sa bindiga ya hande shi da kirjin shi, Allah ya ɗauki rayuwarsa.
Su zo idan suna tuhuma na cewa wai ina da hannu a ciki kashe iyayensu da aka yi, to ni ina so shi ɗin ya zo ya yi alola, ni kuma yi alola. Muranci da Alkur'ani ya ce shi ya rance da Alkur'ani ina da hannu tura 'yan banga zuwa kashe iyayensu, ni kuma in rance da Alkur'ani cewa ban da hannu tura 'yan banga zuwa kashe iyayensu.
Akwai masu tunanin shi gwamna ko an ya ma san ainihin abin da ke faruwa, musamman mushegu din nan da take karamar hukumar Kane. Wasu na tunani ko kuma zargin kamar kukanku na kusa da shi ba ku ga mishi gaskiyar abin da ke faruwa a wannan wuri.
A yau za mu shiga ƙauyen karamar hukumar Mashegu a jihar Neja, inda bayan hari da ake zargin barayin daji daga ƙabilar Fulani suka kai kan garin Mazakuka suka kashe mutane wajen 18 suna sallah a masallaci da ma sace wasu mutane. An zargi 'yan banga sun kaddamar da kashe-kashen Fulanin ba tare da tantance ɓarawo ko mutumin kirki ba. Abubakar Sa'idu Adogon Malam ya ba da labarin cewa 'yan bangar da ake zargi shugaban ƙaramar hukumar Mashegu Alhaji Isa Mazakuka ne ya ba su umarni, sun yi daren miki a ƙauyensu na Adogon Malam, inda suka bindige mahaifinsa da ɗan uwan mahaifinsa. Mahaifin Abubakar wato Malam Sa'idu shi ne sarkin ƙauyen Adogon Malam, wanda kuma mahaifinsa ne ma ya kafa wannan ƙauye. Abubakar Sa'idu da ke zaune a garin Kwantagora yayi zargin yan bangar sun hallaka Fulani da daman gaske, kuma shi kansa ma yana fargaba za su iya kai masa hari don gamawa da shi.
Assalamu alaikum, ni dai ne Abubakar Saidu Adogun Malam a ƙarƙashin Kaboji District, Mashegu Local Government under Niger State, Nigeria.
Yi mana bayani don ɗazu ka fara timini. Akwai abin da ya faruwa da sanadiyar aka yi wa mahaifinka kisan gilla. Yi mana cikakken bayani, me ya faru ne?
To, abin da ya faru dai na kisan mahaifina ya kira ni da safe, yake gaya ni sun samu labarin barayi sun shigo mazakuka, kawai mazakuka da yake tsakaninmu da mazakuka a kilomita 8 ne, ko kuma abin da ya fi haka. Sun zo sun cimma mutane a cikin masallaci suka kashe su aƙalla.
A dakata yi mana bayanin a ina wannan garin yake, a wace ƙaramar hukuma ne?
A ƙaramar hukumar Mashegu Local Government. Ɓarayi sun shigo mazakuka onda Mashegu Local Government, garin ciyaman na council na Mashegu Local Government. Da safe ana sallar asuba suka iske masallata, waɗanda yake yawancin su ƙabilan Nufawa ne, suka yi musu kisan gilla, aƙalla sun kashe mutum 17 zuwa 18. Aka ji ma wasu rauni, aka kuma wuce da wasu, kamar yadda ya samu labari yake sanar da ni. Ya ce kuma har ya je ya dubo waɗanda aka yi ma rauni a asibitin garin Adogun Malam waɗanda aka kawo. Dalilin haka ya sa ya kira ni, ya ce bari ya sanar da ni saboda rumus da suke samu. Bayan ai masu waɗannan mutane mazakuwa kisan gilla, sun kira ciyaman na Mashegu Local Government wanda yake ɗan gari, mai suka sanar da shi ga abun da ke faruwa. A nan take ya ba da umarni ga ɗan banga na wannan garin su nemi ɗan banga na ɗan uwansu a wanda Mashegu Local Government. Aƙalla mun samu sonakin gari farko mazakukan da kanta da Kolho da Soba da Babban Rame da Sabo Rijiya suka shirya, ya ce su je dubba filatanin da aka gani ko na gari ko na daji a gama da shi.
Ina zuwa ina da ke tawo bakar menene sunan shugaban ƙaramar hukumar Mashegu ne?
Sunan shi Alhaji Alhassan.
To, ta ya kai ka wannan umarni a kafan labaru ya bayar, ko wani ne ka ji ya baka labarin cewa ya ba da wannan umarnin?
Wani ne ke ba mu labari, amma aka ba mu labari.
To, ina ji ki ga da ba mu labari.
Yawa, to wannan shine gaskiyar magana. To, sai yake gaya mini cewa to tunda sun ce sun yi mitin su ɗan banga za su zo dubba filatanin da suka gani za su kashe shi ko na gari ko na daji, don Allah ni da nake a Kwantagora na taimaka in yi report zuwa ga jami'an tsaro a kai magarin Adogun Malam Dauki, saboda ko da ɗan bangan sun shigo kar su samu damar yin ɓanna a cikin garin. Nace mishi sai insha Allah zai yi kokari in je in cimma area commander na Kwantagora in sanar da shi. Mun gama bai wuce minti 10 ba sai gashi ya kira ni, yana ce mini inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ai ma Alhaji, maganan da muke da kai a sai suna kusa da office dina, sun ma iso suka iske ni da kaina a nan Salihu a cikin ɗaki, suka jawo a nan Salihu, yana ce musu me muka yi muku, me muka yi muku. Sai ɗaya ɗan banga ya sa gora ya buge shi ya faɗi, ɗaya ɗan banga kuma ya sa bindiga ya halbe shi ga kirji shi, Allah ya ɗauki rayuwar shi. Shi kuma mahaifina shi Alhaji Edu sarkin garin Adogun Malam, shi kuma suka jawo shi har rigar shi ta yage, yana ce musu me muka yi muku, ku dakata mana a yi bayani me muka yi muku. Suka ce ranka daga yau kwananka ya ƙare, ya ce za ku kashe ni, suka ce za mu kashe ka. Sai wani ya ce me kake jira da shi, wani dogon bayani za ka yi da shi, ka gama da shi mana. Sai wannan ya halbe shi bindiga, Allah ya sa bata same shi a wannan lokacin ba, sai kama hanya ya yi gudu zuwa gida. Sai suka taro shi, wannan ya taro shi, wannan ya biyo shi ta baya cikin ɗan bangan. Sai wani ya sa icce ya buge shi a kai sai ya faɗi, sai ya sa adda ya sare shi a hannu. Daga nan wani ɗan banga sai ya zo ya sa bindiga ya halbe shi ga makogoro, shi kuma nan Allah ya ɗauki rayuwar shi. A cikin wannan akwai ƙanenmu da ake kima Daneri, shi ma ya taso ƙarƙashin mangoro an yi suna a wurin da ya ga ana bugun shi mahaifin nawa, shi ma yana isowa suka sa adda
suka raba kanshi biyu, shi ma na Allah ya cika da shi. To akalla dai mu a garinmu sun kashe muna a ranar mutum biyar, wanda area commander da alasan ne shi chairman na council da dan majalisa na Mashegu local government house of assembly sun je wajen sun ga gawakin aka musu jana'iza suka dawo kwanta gora. To bayan wannan su ɗan bangan sun warwatsu a rugagen da suke kusa da mu, akwai inda aka kashe akalla mutum 30, akwai wani gari da ake ce mutum ganganshi hanyar zuwa Soba, sun je can ma suka cimma ruggan Fulani suka kashe bacce mai ciki da kuma goyonta guda, sannan suka kashe maza guda biyu a wurin. To akalla abin da ya faru suka sake komawa nan ma suka rinka kashe Fulani, akalla akwai garin da ake ce Makabaka duk babu wani Fulatinin da suka rage wajen da Sulubawan da suke wajen, sai wanda ya gudu kafin su iso ko wanda kuma yana gona kafin su iso. To akalla yanzu ba za mu ce ga adadin mutanen da aka kashe ba, amma akalla an kashe Fulatinin da ya kai adadin mutum 200 da wani abu.
Daga jin wannan zargi daga bakin Abubakar Sa'idu, filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Mashegu, Alhassan Isa Mazakuka.
To sunana har gobe dai an sani ne da Honorable Alhassan Isa Mazakuka, shugaban ƙaramar hukumar Mashegu. Lallai muna huɗa da jami'an tsaro da bin hanyoyi da ya dace a gano inda suke, a kuma gano wanda suka yi wannan bannan Mazakuka da Adogode. Duk wanda muka kama da hannu shi a ciki to ya kuka da kansa.
Tunda ka dauko magana Adogode nan, bari mu koma can. Akwai korafi bayan kisan shi dagaci ko kuma sarkin Adogo cewa ɗan banga su ne suka yi wannan aiki masu samun goyen bayan ka a matsayin ka na shugaban ƙaramar hukuma. Me zaka ce game da wannan korafi?
To koyaushe nikan gaya ma mutane a bar amfani da jita-jita wanda zai tada zaune tsaye. Irin wannan labarai yakan tada zaune tsaye. Mutum yakan faɗi abin da bai gani ba. Idan zaka yi korafi ka je wurin ka je garin da aka yi wannan abun, na taka garin da kaina, Adogo na taka Adogo da kaina, na gangawa kin da aka kashe. Shi da yake maganan bai taka Adogo ya gansu ba yi. Yana amfani da an ce ne. Shi Abubakar da niji yake korafi cewa ƙaramar hukuma yana da hannu akan kisa gila da aka yi ma iyayen shi. Shi ya je ya duba gawakin ma, ya taka garin da kanshi. To ni na taka garin saboda in ga abin da ke faru a wannan garin. A misali zan ce bandit din ga babu uniform ba su amfani da shi. Sukan amfani da uniform kala-kala, suna sana ƴan banga, suna sana soja, suna sana ƴan sanda. To yanzu akalla bari in baka misali, soja dan sanda suna karkashin shugaban kasa da mai girma gona ne. To da suke shigo garuruwa suna banna da rigar soja da rigar dan sanda, sai mutumin gwamna ko shugaban kasa cewa su suka tura su ai muna kisa gila. Ai idan muka yi wannan to ba mu musu adalci ba.
Yanzu kana nin su ƴan bangan da ake zargi sun shiga Adogo sun yi wannan banna, ba ƴan banga bane sun saka ƴan banga ne?
To lallai sun saka ƴan banga ne, saboda da muka je garin su suke gaya muna da cewa duk wanda suka shigo garin ga su rufe fuskan su, ba za ka gane ko waye ba, amma riga banga suka sa. Tunan maka ku bai kurkur fuskan shi a yi, ba yanda za a yi a ce ɗan banga ya shigo gari ya rufe fuska.
Masu raro ku tare mu a shirinmu na gaba domin jin ci gaban wannan takaddama a shirinmu na mako mai zuwa idan Allah ya kai mu dare da lafiya. Yanzu amadadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Nasira da Mai Kaya da Nasiru Batsari da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
To gaida Abin Iro, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
An ji cewa dakarun Kurdawa masu samun goyon bayan Amurka sun sanar a jiya Lahadi cewa sun kawo ƙarshen aikin da suke yi a wani babban gidan yari a arewa maso gabashin Siriya, kwanaki bayan da suka karɓe wurin daga mayakan da ke da alaƙa da ƙungiyar ISIS.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa ce ta taya ni gabatar da shirin, da Jumba Hamza da ya haɗa shi, da kuma injiniyanmu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.